Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon shirin Najeriya a yau. Kawo yanzu akwai manyan 'yan takarar shugabancin Najeriya sun furta kalaman da suka janyo cece-kuce. Kalaman dai tamkar kira ne da a yi zaɓe na ɓangaranci a ƙoƙarin 'yan takarar na saye zukatan masu zaɓe su kaɗa musu ƙuri'unsu. Na baya-bayan nan dai shi ne furucin tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar PDP, Atiku Abubakar, a yayin ganawarsa da wasu 'yan arewa inda ya ce 'yan yankin na buƙatar shugaba ɗan asalin yankinsu ne. Shirin Najeriya a yau na musamman kan zaɓen shekarar 2023 da ke zuwar muku duk rana ya ta yau ya dubi wannan kalami na Atiku Abubakar. Ya kuma ɗora ire-iren kalaman na 'yan takara a gadon fiɗa domin gano irin tasirin da za su iya yi a zaɓen shekarar 2023. Inda babu ƙasa a nan ake gardamar kokawa. Mun tattauna da wani jigo a tafiyar ta Atiku Abubakar don sanin gaskiyar abin da mai gidan nasa ke nufi da kalaman nasa. Waɗanda ake cewa ya yi ne domin 'yan arewa su zaɓe shi saboda daga yankinsu ya fito.
Sunana Adi Bello, shugaban matasan jam'iyyar PDP Jihar Bauchi. A wannan maganar da ya yi har yau har gobe yana kanta kuma ba wani kuskure a kan maganar da ya yi. Magana ya ce shi aka tambaye ce shi ɗan arewa ne kuma ɗan arewan da ya san Najeriya kuma ya san kowane yanki. Kada ka zaɓi mutum dan shi bai rabe ne ko shi ɗan Igbo ne, a'a ka zaɓi mutum wanda ya san Najeriya. Abinda yake magana kenan. Kada ka zaɓi mutum dan shi ɗan ƙabila kaza ne, a'a abinda yake magana kenan. Ba ya ce kada ka zaɓi ɗan ƙabila kaza ba, ya ce ka yi zaɓe na cancanta, ka zaɓi mutum dan dacewar shi da cancantar shi, abinda yake magana kenan. Shi na kowa da kowa ne.
Amma Malam Aliyu, akwai inda yake cewa arewa na buƙatar shugaba ne wanda ya san arewa, ya san matsalar arewa. Saboda haka 'yan arewa ba Bayarbe ya kamata su zaɓa ba, ko kuma Igbo ya kamata su zaɓa 'yan arewa ne. Yayi wannan magana.
A'a, abin da yake magana a ciki ai kada ka dace. Ka san ka kun datse kan maganar ne. Baka ɗauki gangan jikinta ba. Saboda na farko magana ba za ta haɗu ba sai ka ji tambayar da su dattijan arewa suka mai. Abu na biyu kuma sai ka ji ƙarshen bayanin shi. Amma duk wanda ya ce a zaɓe mana ya zo wurin 'yan arewa ne ya ce shi ne ɗan arewa su zaɓi ɗan arewa. Amma ɗan arewan da ya san Najeriya wanda zai haɗa kan Najeriya. Ko ba suka kira shi, ko Yarbawa suka kira shi. Indians take zai musu irin wannan bayanin saboda yana gaban kuma sauran 'yan takarkarin su ma ai sun zo sun yi bayanin abin da za su arewa.
Aliyu Bello kenan, shugaban matasa a jam'iyyar PDP a jihar Kaduna. Wakilin Aminiya a Kudu maso yammacin Najeriya Abbas Dalibi ya bayyana mana irin fahimtar da jama'ar yankin da ɗan takarar jam'iyyar APC ya fito suka yi wa kalaman na Atiku.
A gaskiya alal haƙiƙa jama'a da dama musamman mutanen wannan yanki na Kudu ba su ji daɗin kalaman da wato ɗan takarar shugaban ƙasa a babbar jam'iyyar adawa ta PDP wato Atiku Abubakar yayi ba, inda ya ce 'yan arewa wato ɗan takarar da suke buƙata shi ne ɗan arewa daga yankinsu, ba ƙabilar Yarbawa ko ƙabilar Igbo ba. Da yawa daga cikin mutanen wannan yanki ba su ji daɗin wannan abu ba, suna ganin kamar shi ɗan takarar shugaban ƙasa a wannan jam'iyyar ta PDP yana amfani da wato ƙabilanci ne wajen yin yaƙin neman zaɓensa. Sai dai a ɗaya ɓangaren kuma musamman wasu da ke a wannan jam'iyyar wato waɗanda su ma daga nan kudancin suke suna nuna cewa ai ba nasu gwanin ne ya fara yin irin haka ba. Wato suna cewa ai shi ma babban ɗan takarar shugaban kasa a babbar jam'iyya mai mulki ta kasa wato APC a Suwaju Bola Ahmed Tinubu shi ma ya taba yin irin haka. Sun ce ai Tinubu ne ma ya fara yin wannan kafin a ce ku yayi, inda suke nuna cewa a wannan lokacin nan kafin a yi zaben cikin gida wato primary election na jam'iyyar APC Tinubu ya yi wani abu irin haka, inda yake cewa yanzu lokaci ne da shi ya rage, lokacin shi ne Emilokan wato lokacin da ya ta jawabai a nan jihar Ogun, inda ya jawabi ya ce shi ne ya rage ya zama shugaban ƙasa lokacinsa ne. A nan ma ana maganar ai ya yi amfani da ƙabilanci wajen yayata maganganunsa, yana cewa Yarbawa ne, zagayen Yarbawa ne Buhari ya yi, ya taimakawa Buhari shi ya rage yanzu ya yi. To mutane suna cewa ai wannan abu ba a ciku ne ya fara yi ba, Tinubu ma ya taɓa yin irin shi. To masu dai fashin baki abinda suka fi damuwa da shi shine bai kamata a ce ana neman rarraba kan al'ummar ƙasa ba wajen yakin neman zaɓe. Kamata ya duk wanda zai yi yakin neman zaɓe ya yi la'akari da ƙasar baki ɗaya, ya yi la'akari da ci gabanta, a maimakon mayar da hankali akan batu na ɓangaranci wato ƙabilanci ko addini.
An gaida Abbas Ibrahim Dalibi, wakilinmu a yankin kudu maso yammacin Najeriya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a aminiya.dailytrust.com da facebook.com/aminiyatrust da kuma twitter.com/aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da NAS FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma ta Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Filato, da Badegi Radio akan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Sai kuma ta Progress Radio akan mita 97.3 a Gombe arewa maso gabashin Najeriya. Barkanmu da dawowa. Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa kan tasirin da kalaman da ke kama da nuna ɓangaranci za su yi ga zaben shekarar 2023.
Sunana Riyauddin Zubairu Maitama, malami a Jami'ar Bayero ta Kano. Ina koyar da kimiyyar siyasa, wato political science kenan. Wannan ni a tunanina wani salo ne na yakin neman zaɓe da 'yan siyasa ke amfani da shi ta hanyar jan ra'ayin mutane bisa abin da ka san sun karkata a kai. Sanin kowa ne cewa siyasa a Najeriya tun da sadda aka fara jamhuriyar nan ta hudu a 1999 kullum ƙasar daɗa matsa ta wajen harkokin zaɓe, yaƙin neman zaɓe yana daɗa gusawa ɓangaren harkan ƙabilanci, yankin da kafu da shauransu. Wannan abu ne a zahiri da kowane ɗan siyasa yana amfani da shi. Sannan idan har ɗan siyasa kuma wani lokaci ya fito ya ce yana neman goyon bayan wasu al'umma saboda ya san matsalarsu ko shi ya san yankinsu da shauransu, ba na ganin wani abu ne na ƙabilanci ko wani abu a sha'ani na siyasa Najeriya yadda take. Domin a zahiri a bayyane take cewa wannan ba sabon abu ba ne, yana fitowa kowa na yi, kuma ya zama kamar wani ɓangare na siyasar Najeriya. Kana amfani da kowane yanki, kana zuwa kana amfani da kanka, ka sayar da kanka, kuma kana nuna alaƙarka da wannan yankin da shauransu. So wannan ni ban ɗauke shi a nazarci yadda ƙasar nan da yadda kuma ake yi ya sha bamban da a ce mutum ɗan siyasa zuwa yi ya ce a na zo masallaci ko na je coci, dukkan iya waɗannan su za su zaɓi. Sai mu ce ya fi nuna kawo rabe-rabe a bayyane. Amma a sanin kanmu dai cewa ita kanta Najeriya duk da a tsarin mulkin ƙasa babu shi a bayyane, amma a siyasance akwai abin da ake kira geopolitical region da kuma geopolitical region ko zones a ƙasar nan.
Wato,
kowane bangare a siyasance kasar nan ta rabu kusan bangarori shida da shauransu kuma kowane dan siyasa yana zuwa ya tantance manufofinsa akan kowane bangare na siyasa na kasa sannan ya nuna musu tasirinsa da sanayyarsa da shi da shauransu kai hatta rabaraban mukami ana rarraba shi kowane bangare a siyasance a hukumance a ce kowane geopolitical zai iya bada kaza da shauransu so wani abu ne da yake a bayyana a siyasance a siyasance ana yi saboda haka dan takara dan yayi fito yayi jawabi kan wannan yanki ko wannan abu ba tare da cewa ba tare da batanci ga al'umma wasu al'umma ko wani bangarori ba bana tunanin a yanda siyasar kasar nan take tafiya wannan zai zama wani abin da zai daga ta da kura
to na'am to su ma sauran abokan hamayya nasa kamar shi Bola Tinubu ya taba cewa lokacin sa ne kuma lokacin Yarbawa ne shi ma Peter Obi an ji shi yana cewa a can yankin su lokacin su ne Ibo to da national article da yake kwanan nan kana ganin wani tasiri wayannan kalamai zasu yi ga zaben 2023
shine kamar yanda na fara fada shine cewa kowa ya sani cewa tunda aka shigo jamhuriyar nan siyasa ta bangaranci da kabilanci tana buga tasiri sosai kuma da farko ban so in kira sunan kowa ba sai da kika yi matashiya akai kowa ya san yanda sauran yan takarkaru kowanne kamar yanda kika faɗa suke nuna kusacin su da wani yanki ko kusacin su da wata kabila ko wani addini domin ya zama hujja na a zabe su na da za a iya samu ko da za su iya goyen baya
na'am
shi yake nuna maka cewa yan siyasa duk da su kankin kansu yan siyasa sun sanuwa abubuwan da suke yi ba shine mai kyau ga manufofin kasa ba da manufofin al'umma to amma buƙatar sa ta a ci zabe ta kowane yanayi tana disashe hangen nesan su na yin abin da ya kamata ya zama daidai ga kasa ga al'umma wannan a zahirin gaskiya ba zai haifar wa da Najeriya dami idanu ba muddin aka dora mutane akan scaling cewa su zabi nasu dole ta kowane yanayi ko kuma a sai lalle wanda yake daga bangarenka ko addininka zaka bi shine irin wannan idan an zo aka bayyana sakamakon zabe su wannan al'umma wannan yanki suke ganin sun zabi dan tarasu da 100 bai ci ba sai kaga an tada hausini abubuwan sun zama marasa kyan kai kuma ba zai haifar wa da kasar da mai idanu ba da yawa daga cikin al'umma wasu za su fassara abin su bashi wata fassara ta kamar abu ne ai rai sai mulki ko wani daga ya fito daga yankin su yayi to a irin wannan yanayi ne fa mutane ba za ma su karbi duk rashin wata nasara ba za su ga kawai wani mataki ne so a haka kuma sai a jefa kasar cikin rikici cikin tashin hankali da shauransu sannan yayin da ake fifita muradu na addini da kabilanci a koda yaushe yana dauke hankalin mahukunta daga kan muradin kasa muradin ci gaba murad yaki da talauci ilimi lafiya sai ya zama cewa kawai an zo garin kokarin kabilanci da shauransu watakila ma aje a zabi wanda ba shi ya dace a matsayin dan takara ba
Dr. Riyauddin Zubairu mai tama kenan wani masanin kimiyyar siyasa dake Jami'ar Bayero ta Kano a tattaunawar su da Balkisu Ahmed Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Halima Jumarau sai editan shirin Sagir Kano Sale da kuma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin ni Muhammad Awul Suleiman ke cewa a huta lafiya